Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niya. Hawa kuma ana iya samu Alpha Radio na Kumasin da ke kasar Ghana. Masu na'urar computer kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar, to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litinin 2 ga watan Afrilu na shekarar 2018. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan da wani ya kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Baba a ba mu kanun labarai.
To ladan, an kashe mutane 18 a cikin wasu tashi-tashin hankula a wurare daban-daban uku a jiya Lahadi a India. Sannan kungiyar mayakan Al-Shabab sun kai wasu hare-hare guda 5 bisa tsari a sansanonin sojojin Somalia, kuma akalla mayakan na sa kan 12 ne aka kashe. Shugaban Amurka Donald Trump kuma a jiya Lahadi ya yi kira ga da a kafa tsauraran dokokin shige da fice, kuma ya lashe takobi cewa zai dakatar da shirin daka.
To madalla kanun labaran kenan. Haka kuma bayan labaran za ku ji kiran da mai martaba sarkin Kano ya yi wa matasa a Najeriya.
Duk shugaban siyasa idan yana son ƴan daba ya fara fito da ɗansa ya sa shi a daba. To sai da
su ko mutanen tsakiyar Najeriya sun buƙaci a inganta matakan tsaro ne a yankin nasu.
Wurare daban-daban a Najeriya ta tsakiya wanda muke cewa Middle Belt sun sha kuka, sun sha kira, kashe-kashe da ake yi musu yau da kullum. Waɗannan mutane ba su da kariya.
Sai kuma shirin ciki da gaskiya tare da Sarfilu Hashim Gumel, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. An kashe mutane 18 a cikin wasu tashi-tashin hankula a wurare daban-daban uku a jiya Lahadi, yayin da sojojin India suka gudanar da wani matakin yaki da ta'addanci a yankin Kashmir na ƙasar Indiyar. Babban daraktan 'yan sandan yankin SP Vaid ya ce mayakan sa kai 11 da sojoji uku da fararen hula guda hudu ne suka mutu a wannan arangamar. Ya ce mayakan sa kai da suka mutu a wannan rikicin 'yan wata kungiya ce da ake kira Hizbul Mujahideen da kuma Lashkar Tayyiba, wato dakarun ma'abuta hanyar gaskiya. Amurka da India sun ayyana kungiyoyin biyu a matsayin 'yan ta'adda. Vaid ya shaidawa muryar Amurka cewa yayin wani shirin farauta da 'yan sanda suke yi, wani dan bindiga ya mika kansa ga 'yan sandan. Vaid ya ce matakin ya sami gagarumar nasara a cikin 'yan makonni. Mayakan kungiyar Al-Shabab sun kai wasu hare-hare guda 5 bisa tsari a sansanonin sojojin Somalia a yankin ƙasar da ake kira Lower Shabelle, kuma akalla mayakan sa kai 12 suka aka kashe su, kamar yadda shaidu da jami'an gwamnati suka yi bayani. Jami'an Somalia sun ce an tarwatsa wasu motoci guda 2 da aka dankarawa na kiyoyi a jiya Lahadi a sansanin dakarun Afirka wanda ake kiranta AMISOM a takaice a garin Bula Mara, mai tazaran kilomita 110 daga kudancin babban birnin kasar Mogadishu, kuma babban gari ne a cikin wannan yanki. Nan da nan mayakan kungiyar sa kan suka farwa sansanin. Jim kadan bayan harin na farko, sai wata karamar motar bus ta tinkaro wani sansanin AMISOM da ke kusa da ƙauyen Golwin, kuma ta tarwatse. Al-Shabab ta kai wa sansanin sojojin kiyaye zaman lafiya na Afirka guda na 3 a garin Barawe, kuma da ƙananan bama-bamai ta kai wannan harin. 'Yan bindigan sun kuma kai hare-hare a kan sansanin sojan Somalia bisa tsari a garuruwan Koroyole da kuma Mashabele. Mataimakin gwamnatin yankin Lower Shabelle da ake kira Ali Nur Muhammad ya shaidawa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa sojojin kiyaye zaman lafiya na Afirka da sojojin Somaliya sun dakile duk wasu hare-haren. Mazauna garin Bula Mara sun ce akwai waɗanda suka mutu a cikin dakarun kiyaye zaman lafiya na Afirka da ake kira AMISOM, amma kuma ba su da masaniyan yawansu saboda jami'ai sun killace wurin. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Lahadi ya kira da a kafa tsauraran dokokin shige da fice kuma ya lashi takobi zai dakatar da shirin ba matasa da aka shigo da su Amurka tun suna kanana izinin zama a kasar shirin da ake yi wa lakabi daka a takaice. Trump ya dora a shafinsa na Twitter a jiya da safi cewa ba a sakarwa jami'an tsaro da ke sintiri a kan iyaka mara su gudanar da ayyukansu saboda dokoki da masu sassaucin ra'ayi suka kafa wanda ya ayyana a kama daga bisani a saki bakin haurin. Ya ce lamarin na kara zama mai hadari yanzu ayiri-ayiri ake shigowa Amurka saboda su amfana karkashin sabon shirin na daka. An bullo da shirin ba da matsuguni ga yara da aka shigo da su Amurka tun suna kanana ko kuma daka a takaice. An kirkiro ne a lokacin gwamnatin shugaba Obama kuma shirin ya baiwa yara da aka shigo da su Amurka taba rauniyar hanya izinin zama da aiki a nan Amurka. Gwamnatin Trump ta kawo karshen shirin daka a cikin watan Satumba amma kuma ta ba majalisun kasar dama su fito da tsari na dindindin akan makomar masu amfani da shirin. Tun da farko Trump ya ce zai amince da ci gaba da shirin daka ne idan majalisun kasar sun tabbatar da kudade da za a aiwatar da gina katanga akan iyakar kudancin kasar da Mexico. A cikin wani sakon Twitter da ya aiki da safiyar jiya Lahadi, Trump ya dora laifi akan Mexico cewa ba ta yin wani abu domin hana bakin haure kwarara zuwa Amurka kuma yana barazanar dakatar da yarjejeniyar cinikayya da Mexico saboda hakan. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta hana wani kudirin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya a ranar Asabar da ke kira da a gudanar da bincike akan yadda Isra'ila ta yi amfani da albarusai na kwarai akan Falasɗinawa da suke gudanar da wata gagarumin zanga-zanga a zirin Gaza. A cewar wani jami'in diplomasiya a kwamitin sulhu a zantawar da ya yi da kamfanin dillancin labaran Faransa. Hukumomin Falasɗinawa sun ce sojojin Isra'ila sun kashe akalla mutane 15 a ranar Juma'a, kana sama da mutane 750 ne suka jikata bayan albarusai suka ratsa da su. A ranar Asabar Falasɗinawa sun yi jana'izar waɗanda aka kashe tare da yin kira da su ɗauki fansa. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya jinjinawa sojojin Isra'ila da suka harbe Falasɗinawar. Ya ce sannun ku da aiki sojojinmu a cikin wata sanarwa da firaministan ya fitar. Ya ce Isra'ila ta ƙara ƙaimi da tsayin daka wurin kare yaucinta da kuma tsaron al'ummarta. Falasɗinawa sun ayyana ranar Asabar ranar bakin ciki na ƙasar. A jiya Lahadi, Netanyahu ya yi watsi da sukar da shugaban Turkiya Recep Erdogan ya yi inda ya Allah wadai daga kausar lafazi a kan hari da gwamnatin Isra'ila ta kaiwa mutanen Falasɗinawa wanda ya ce wannan rashin imani ne sosai. Mako jiya ne aka kammala taron gasar masana kimiyya da fasaha da ƙasa da ƙasa da galibin mahalartan sun fito ne daga nahiyar Afirka. Mutane fiye da 1,600 ne suka hallara a Kigali babban birnin ƙasar Rwanda. Taron wanda shi ne karo na biyu mai lakabi fitaccen masanin kimiyya da fasaha na gaba a Afirka ko kuma da ake kira da Next Extin da Turanci, cibiyar lissafi da kimiyya ta Afirka ce ta kirkiro da shi da zumman ƙarfafa gwiwar masana kimiyya su bullo da kere-kere da fannoni daban-daban ganin cewa ba bar nahiyar Afirka a baya ba. Wani likita ɗan ƙasar Kamaru daga yankin Baminda mai suna Conrad Tanko shi ne ya lashe kyauta mafi tsoka ta fuskar kiwon lafiya da dalar Amurka 25,000.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu yaye kallabin rahotannin namu da rahoton mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi Lami da Sanusi Naju ya yi wa matasa kira a duk faɗin tarayyar Najeriya. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A dai wajen gagarumin taro na din sarauta na sarkin matasan Adama Barista Ali Wakilu Boya wanda ma sarakuna da kuma ƴan siyasa suka hallara mai mataba san Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu ya ko fasa koi inda yace abin takeici ne ma yadda ake mai da matasa da ke zama manyan gobe karnukan farautar ƴan siyasa yanzu batun da ko yace ba zai haifar wa kasar da mai ido ba da farko dai sai da san Kano ma ya so mai yaba masarautar Adama ne bisa kirkiro da sarautar sarkin matasa wanda yace zai taimaka wajen fadakar da matasa halin da kasa ke ciki ko kuma wajen gangamin wayar da kan matasa kan wani batu da ke damun al'umma
ita sarautar sarkin matasa a yanzu ya kamata a ce dukkanin arewa ana yin irinta saboda halin da matasan mu suke ciki kusan ko ina a arewa ba boyayyen hali bane rashin ilimi rashin aikin yi rashin tarbiyya muna samun matasan mu da yawa a cikin hali na shaye-shaye cikin hali na daba da manyan laifuka ya zama wajibi ga dukkan al'umma da sarakuna da shugabanni na siyasa da su kansu matasa da mahaifa a cikin gida mu tsaya da tarbiyya mu tsaya da addu'a mu tsaya da shiryarwa mu tsaya da taimakawa muna kira ga shugabannin mu na siyasa zabe ya taso ku yi wa Allah abinda ba za ku sa ƴaƴan ku su yi ba kada ku sa ƴaƴan al'umma su yi duk shugaban siyasa idan yana son ƴan daba ya fara fito da ɗansa ya sa shi a daba
to sai dai kuma a kullun gwamnatocin jihohi ma kan yi tutayar cewa ne suna nasu kokari kamar yadda gwamnan jihar Adamawa Sanato Muhammadu Bindo Jibrila ya bayyana a wajen wannan taro
mu ne matasa don na sa kaina a ciki ake amfani da mu a harkokin da ya shafi yawancin abubuwan da ake yi wanda bai da kyau siyasa ana yi ne wanda zai kawo mutane cin gaba to duk abin da zai kawo cin gaba bai kamata ana kawo taba a ciki ba so to haka mai girma Kano na koyi baya kware da gaske kuma ina tsammani matasa da suke nan da wayanda ba ba sa nan sun ji wannan huduba kuma a yi aiki da wannan huduban da iyayenmu suka yi mana
to ko mai lami da nadama Dr. Muhammadu Barkindo Aliyu Mustafa ke cewa ne ganin cewa shine ma kijin biki
to sarkin matasa ka sani fa wannan nauyi ne aka dora maka don haka dole ka tashi tsaye ka nuna halaye na gari ka zamo abin koyi ga matasanmu da sauran jama'a
Wakili Boye dai ma shine sarkin matasa na biyu tun girkiro da masarautar Adamawa kuma dadin nasa yako biyo bayan tube zaman sarkin matasa na farko ne Sinita Abdulaziz Mutale Yako wanda lamidan Adamawan ya tube shi a watannin baya shi da mahaifinsa kuma tsohon gwamnan jihar Mutale Yako dake ma zama tsohon sarkin yamma Adamawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
kuma kai ban mace kutura ba mota daga a cikin turda tana ta kawai ta taru siyasa kawai ta taru don can kata ka kowata
to daga batun bangan siyasa sai na neman inganta matakan tsaro a yankin tsakiyar Najeriya ga kuma Zainab Babaji da karin bayani a cikin wannan rahoton
Al'ummomin yankin tsakiyar Najeriya sun koka kan sakaci da hukumomi ke yi na rashin daukan kwararan matakan da za su tabbatar da zaman lafiya a yankin. Yankin tsakiyar Najeriya da suke kira Middle Belt sun hada ne da kananan kabilu daga jihohin arewa ta tsakiya da wasu bangaren jihohin arewa ta gabas da arewa ta yamma. Yankin ya sha fama da tashin hankali da ya sanadin salwantar dubban rayuka, dabbobi da amfanin gona lamarin da ya sanya al'ummar yankin zama cikin tsoro da fargabar abin da ka iya faruwa da su. Farfesa Yusuf Turaki yace daukacin al'ummar yankin tsakiyar Najeriya na fuskantar matsaloli da ke bukatar samar da matakan gaggawa.
Wurare daban-daban a Najeriya ta tsakiya wanda muke cewa Middle Belt sun sha kuka, sun sha kira, kashe-kashe da ake yi musu yau da kullum. Waɗannan mutane ba su da kariya. Waɗanda suke kashe-kashen suna da bindigogi na zamani. Bayan da sun yi kashe-kashen din sun kore mutane, su sai su dawo su zauna, su kama wurare su zauna. Wato sun zama yan kasa, citizen na wurin kenan. Shi yasa mutane mu suna cewa yaki din nan da ake yi na kwatan kasa ne. to ya kamata gwamnati ta tashi tsaye ta tsere mutuncin dan Najeriya ko ina yake.
Shi ma shugaban kungiyar raya kabilar Irigwe Sunday Abdu yace abin mamaki shine wurin da ake kashe-kashe a karamar hukumar Basa daf yake da babban barikin soja a nan Jos.
Ga barikin soja a gangan su a wurin, amma ba yadda zaki ji wai ana wannan abun ki ji sojojin nan ba sa kare mutane. Nigeria ba na wani bane, Nigeria namu ne gaba daya, kuma ba yadda wani ya isa ya shafe mu a kasar a doran kasar nan sai Allah. Don haka kowa ya hakuri, don ba ranan da za a yi a ce ba Kirista a Nigeria ƙarya ne, ba ranan da za a ce ba musulmai a nan Nigeria wannan ƙarya ne.
Shugaban al'umar Fulani ni dake shiyar arewa ta tsakiya dan Ladi Shiroma yace su ma makiyaya suna buƙatar kariya.
Duk inda naje a arewa ta tsakiya abinda nake faɗa Fulani kenan, ku zauna da makiyaya lafiya manoma sori. Amma a zahirin gaskiya kaman sojojin nan wanda aka kawo na maganin zaman lafiya, mu mun yi mamakin su, musamman wanda aka kawo jihar Benue din nan. Fulani nan da suke kiwo a jihar Benue, Fulani ne ainihin aifaffun jihar Benue kakanni da iyaye, wanda sojojin nan yanzu sun hana su sakat. Su sojojin da kansu sukan ce mana mu janye shanu mu su fita in muna son wannan abun, a daina kame mana yare, a daina buga mana yara, a daina kama su, a daina mu daina ce shanu mu sun bata mu fita jihar Benue. To wani irin bayani zan wa Fulani akan su fita jihar Benue? Jihar su ce.
A nasa bangaren kuwa kakakin rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau Major Adam Umar yace jami'an suna iya kokarin gudanar da aikin su ba tare da nuna bambanci ba.
To idan ka zo kana rabon fadan nan, wato abubuwa biyu ne da su ya faruwa. Ko shi daya ya ce a ka bi goyen bayan dayan, ko kuma dukan su biyu su ci kana bin wannan ya ce kana bin bayan shi, ma dan ya ce yana bin bayan shi. To kuma kaman mu dinnan da kika gani Hajiya, wato already dama an riga an mana training na farko, wato mu mun zo mu tabbatar da zaman lafiya ne. Shi yasa duk gaba ɗaya kakin mu iri daya, akwai Yarbawa a cikin mu, akwai Hausawa, akwai Iyamurai, akwai kaman Fulani a cikin mu, akwai Irigi, duk wani yare duka akwai a cikin mu. To amma kuma menene shi wannan kaki sai nuna wato alama ne cewa eh mu gaba daya aikin da muka dau alƙawarin zami shine zami, saboda haka babu wani bambanci.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab, kuma kafin mu kai ga shirinmu na gaba, ku ji wannan.
A yau Litinin 2 ga watan Afrilun 2018 ne dai ake sa ran soma jigilan ƴan gudun hijira kashi na farko daga garin Maiduguri don komawa zuwa garin Bama, garin da ƴan kungiyar Boko Haram suka da idatun a ranar 1 ga watan Satumba 2014. Garin da Bama dai da ke da tsarin kilomita 71 kai ya fuskanci hare-haren ƴan kungiyar Boko Haram wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raba su da mahallansu sakamakon cillawa gidajen mutanen wuta lokacin da rundunar sojan Najeriya ke kokarin fatattakan ƴan Boko Haram din daga cikin garin da suke kaka gida ciki a baya. Tunda dai gwamnatin jihar Borno ce ta riga ta gama kintsawa don soma jigilan ƴan gudun hijiran rukuni na farko zuwa garin Baman a wani yunkurin gwamnatin na kokarin rufe sansanonin ƴan gudun hijira da ke fadin jihar baki daya. Alhaji Usman Jidda Shiwade shine sakataren gwamnatin jihar Borno da kuma imamu ne ma labarai bayani game da shirye-shiryen komawa ƴan gudun hijiran Baman kamar haka.
To alhamdulillah, yanzu muna shiri amma mai da su diga nan kuma za mu fara mai da mutanen Goza da sauransu insha Allah.
To a cikin shirinmu na hantsi, ku biyo mu cikin shirinmu na hantsi, za ku ji cikakken wannan rahoton. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Amurka Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 18, ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Har yanzu dai muna kan batun zargin da Umar Yarima yayi na cewa Alhaji Adamu Umar ya kwace masa wani fili a Abuja, daga bisani kuma ya zarge shi da mallake masa gidansa da ke Gombe. A makon da ya gabata muka yi alƙawarin kawo muku bangaren wanda ake zargi Alhaji Adamu Umar, bayan da muka saurari shi bangaren Umar Yarima. Suna Nasir Fili Hashim Gunal. Wakilin muryar Amurka Nasir Adamu El-Hikaya ya kira Alhaji Adamu Umar kuma ga yadda ta kaya.
Alhaji Adamu, shin ka san wannan mutumin mai suna Umar Yarima?
Na san shi, galaba, na san shi.
Alhaji Adamu, zaka ce kan zargin da yi cewa kun yi maganan fili karshe ka koma kuma har gidan zama ka je ka mallake? Wato Alhaji Adamu, abin da yake ci mana kai ne ka je ka dauki jami'ai kawai kuka je kuka mamaye masa gida, bayan kuma cinikin filin kamar rabin kudin aka bayar kuma ya kun fasa ma cinikin daga baya. Wato abin da yake faɗa shine bayan ga maganar wannan filin na Kurudu a nan Abuja, wannan gidan nasa da kace an yi gonjo din zargin da shi ne kawai ya je ya samu ne rana tsaka kawai an je an kwace masa gidansa da yake kan gina ba.
Shi ne ba maganan rana laka shi ne sanda aka zo aka yi sai ai court ne ta yi abin duka, ya zo nan an nuna masa gashi ai court ne ta yi kike to gashi gashi an ba da harkokin abin nan COCID na nan gonjo sun ci akan waje ya zo aje a tabbatar masa da gashi abin da aka yi, ni ba wai ni nayi ba. Yaje kotu ne suka tabbatar mun suka bani komai da komai a kan hakari.
Wato Alhaji Adamu, wannan yana nuna duma ganganun da ya faɗa cewa ba kai ne ka haɗa baki da wasu mutane kai abun nan ba, kotu ce ta ɗau wannan matakin?
A kotu ne shi ya sani, ai kotu ne, ni ba ne ni ya dan haɗa baki, ai kotu ne.
Yanzu gaba ɗaya wani hali kuke ciki da shi Umar Yarima ɗin nan?
Ni da bana da shi akalla yanzu haka ya fi shekara kusan biyu, ma ban san ma halin da yake ciki, ban san komai akai ba. Kuma wani lokaci can ya taba kai petition a Abuja, suka neme ni a waya na musu bayani, suka ce sun gamsu da bayani na ba wani damuwa, ita to shikenan haka muka damu.
Yaya kuma maganin wannan filin na Kurudu da ke nan Abuja, akwai wani abu da ya faru a kansa? Filin yana nan?
A'a, ni ka ba fili ai magana tunda aka tabbatar, tunda ya zo nan aka je aka ce ba fili, fili ba filinsa ba ne, wanda yake filinsa ne akai wani mutumin Yobe ne, aka ce masa to bai da fili, wannan takarda da ya bani duka ƙarya ne kawai.
Alhaji Adamu, yawwa, a takaice ma za mu so saboda wannan shirin na ciki da gaskiya kai wa masu sauraro bayani kan cinikin nan na filin nan na Kurudu, yadda lamuran suka kasance har ya kai ga gonjon gidansa da ka faɗa na Gombe ɗin nan. A takaice Alhaji Adamu, wani labari za ka ba mutane su fahimci cewa wani labari shi Alhaji shi Malam Umaru Yarima ya ce ka kware shi, ba ka kyauta masa ba, ka karya masa tattalin arzikinsa, baka biya shi cikon kuɗi ba, ya fasa ciniki, zai mayar ma sauran kuɗinka, ka je ka yi amfani da wasu jami'ai kun kwace masa gida a Gombe. Wato abinda masu sauraro za su so su sani, me ka sani game da hulɗarku da shi wannan Malam Umaru ne don a fahimci abubuwan sosai?
Idan abinda ya faru ni ban san shi ba, ban taɓa sanin sa ba, shi ne ya yi tabi na, ya gane har gidana har shagona, ya zo ya ce cewa ya takarman kudi a hannuna akan cewa yana da fili a Abuja, in fili ya fita za mu yi ciniki, walwalun da nayi na taimaka masa shi kenan, na ba shi kudi miliyan 200,000, ka gane? To shi ne aka zo aka tabbatar bai da fili bai da komai, da kudi na da na ba shi ya yi wannan ginin ma duka, hatta mutanen anguwan kowa ya ba da shaida akai, da mai anguwan wurin ko mai anguwan wurin, ka gane?
Ina jin ka Alhaji Adamu.
Yawwa, to shi ne aka tabbatar bai da komai ba abin nan, abin da ma ginin da ya fara yi ma da kuɗin da na ba shi ne ya yi duka, wani abin da ya yi duka, ka gane? Yawwa, to shi ne hakikanin gaskiyar magana kenan, ni ban san shi ba, ba abin da ya haɗa ni da shi, shi ne dai ya ce na har ya gane inda nake da sauransu, haka ya gane gidana, ya gane shagona duka.
Wato Alhaji Adamu, kana nufin daga nan da ka samu labarin shi ne ka kai ƙara kotu, ita ko kotu ta yi ta ɗauki wannan matakin?
Na kai ƙara kotu sun ɗauki mataki.
Don kusan a yadda labarin na yake nunawa ma, ka ce da aka yi gonjon gidan ma bai kai biyan ka waɗannan kuɗaɗen da aka fiye da miliyan 2 ba.
Bai kai ba, kwata-kwata da abin da aka yi gonjon gidan kwata-kwata 180,000 aka yi gonjonsa. Wani ya biya ya ce to shi kenan gashi-gashi.
Alhaji Adamu ya ce yaron ka ne ma ka saka a gidan kawai.
A'a, ni to in ma yaro na ne ya nuna yana da 'yanci ya sa kai, shi kuma an ce ya bani kuɗi ya ballaki ya karɓi kuɗi tun daga nan ya gudu ba zan sake kisa ba sai yin yanzu haka kamar yadda ya kawo complaint a wajen ka cikin labari sai din jiji anan jiji anan kawai shi
ma alhaji da mu yanzu in ya dawo ma da kudin ka wanda ka bashi a sakamakon wannan filin na Abuja za ku dawo masa da dukkan abubuwan da kuka karbe daga wajen sa
na'am
idan yanzu yayi fa ya dawo da kudaden da ya karba a gunkatun asali shin za ku mayar masa da dukkanin dukiyarsa da kuka karba yanzu ta hanyar kotu
to muka ma ba wani dukiyarsa da muka karba illa wannan abun da muka gani wanda kotu ta je ta gani ta tabbatar shine ko ban da wannan ni ba abun da karba hannunsa yawa shine
gaskiya shi ya nuna har yanzu shari'a magana ba ta kare ba
ito to asiye be zo ba ai da yazo nan hukumar wajen police da kai an neme shi yazo inda gida abun da aka yi a kariya ba a je high court a bintika tunda ya tafi gon sake garin sai kon sake ji labarin komai ba yawa in an ce masa inda ya daba to shikenan ya zo a je high court a tambayar a tabbatar
wato magana ta alaji da mutu karshe shin idan ya dauko wadannan kudin na asalin cinikin ku ya dawo ma da su aka tafi kotu za a iya dawo masa da kadarorinsa da aka karba
shikenan in ya ba ya dawo in kadarorinsa sun tika din kudina shikenan sai ka tafi kadarorinsa
sauraro kun ji bangaren Alhaji Adamu Umar kan takaddamarsa da Umar Yarima wanda ya zarge shi da cewa ya kwace masa gida da fili saboda haka anan zamu dasa aya kan wannan lamari amma idan aka samu sabbin bayanai zamu sake waiwayar wannan batu idan Allah ya kai mako mai zuwa shirin ciki da gaskiya zai fara duba wani sabon batu a jihar Bauchi inda ake zargin wani kamfani mallakar gwamnati da ke kera kayayyakin kaya da cikin gida da makarantu da asibitoci mai suna Bauchi Furnitures ya sallama ma'aikatansa guda 101 ba tare da biyan su haƙoƙinsu ba kimanin watanni 5 da suka gabata ma'aikatan da aka sallama tun farko suna bin bashin albashin watanni 16 wanda daga ciki an ba su albashin wata 3 ne kacal kamfanin wanda mallakar wani dan kasuwa ne amma saboda muhimmancin sa tsohon gwamnatin jihar Bauchi Malam Isa Yuguda ya saya wa gwamnatin jihar Bauchi kamfanin da zimmar samar da aiki ga matasan jihar da kuma neman kudaden shiga wa gwamnatin Bauchi sai a kasance da mu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu inda zamu fara tattaunawa kan wannan batu mu kasance lafiya
to ma da wannan ne muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice
an kashe mutane 18 a cikin wasu tashe-tashen hankula a wurare daban-daban guda uku a jiya Lahadi yayin da sojojin India suka gudanar da wani mataki na yaki da ta'addanci a yankin Kashmir na ƙasar India babban daraktan ƴan sandan yankin SP Ved ya ce mayakan sa kai 11 da sojoji 3 da fararen hula guda 4 ne aka kashe su a wannan arangamar ya ce mayakan sa kansu da suka mutu a cikin wannan rikicin ƴan kungiya ce da ake kiran su Hizbul Mujahideen da kuma wato Lashkar Tayyiba wato dakaru kuma abota hanyar gaskiya Amurka da India sun ayyana kungiyoyi biyun a matsayin ƴan ta'adda mayakan kungiyar Al-Shabaab sun kai wasu hare-hare guda 5 bisa tsari a sassanonin sojojin Somalia a yankin kasar da ake kira Lower Shabelle kuma akalla mayakan sa kai guda 12 aka kashe kamar yadda shaidu da jami'an gwamnati suka yi bayani jami'an Somalia sun ce an tarwatsa wasu motoci guda 2 da aka dankara wa nakiyoyi a jiya Lahadi a sansanin dakarun Afirka da ake kira AMISOM a takaice a garin Bulamara mai tazaran kilomita 110 daga kudancin babban birnin kasar Mogadishu kuma babban gari ne a cikin yankin nan da nan mayakan sa kungiyar sa kan da suka farwa sansanin jim kadan bayan harin na farko sai ga wata karamin motar bas ta tinkaro sansanin AMISOM da ke kusa da ƙauyen Gwailin kuma ta tarwatse Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Lahadi ya yi kira da a kafa tsauraran dokokin shige da fice kuma ya lashe takobi cewa zai dakatar da shirin ba matasa da ake shigowa da su Amurka tun suna ƙanana izinin zaman ƙasar shirin da ake yi wa lakabi DACA a takaice Trump ya ɗora a shafinsa na Twitter a jiya da safe cewa ba a sakarwa jami'an tsaro da ke sintiri akan iyakar kasar mara su gudanar da ayyukansu.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa. Musamman Baba Yakubu Makeri da taimaka min muka gabatar da shirin da Cuba Hero Jizo ne da ya bada umarni. Sai injiniyanmu John Ellison ni Gladan Ibrahim Ayo ke cewa sai da hantsin mun sake dawowa.